an yi wani babban alkali a Najeriya ana kiran shi Malam Abubakar Gumi, Allah ya ji ƙarai. Akwai littafin da ya waya I stand, wato inda na tsaya, yana cewa sharu'u kaman fuskoki suke, suna iya kama amma ba ɗaya suke ba. Shara'an imo ya bambanta da shara'an zamfara, shara'an bayelsa ya bambanta da shara'an zamfara. Shara'an bayelsa mataimakin gwamna ya taho da takardu da bai kare su a matsayin nashi ba saboda sunayen da suke cikin takardun. Na imo ita ma ta bambanta, saboda magana imo ana magana ne a kan wasu ƙuri'u na wasu mazaɓoɓi da ba a kawo su an ƙidaya da su ba, wanda INEC ba ta shigo da su ba. Shi kuma wanda yau yake kan kujera ya ce akwai su, ya taho da su tun daga kotun farko har kotun ɗaukar ƙara har kotun ƙoli, ya kawo takardun ne yana nuna lauyoyin shi Edua ba su kare wannan zargi da ya taho da shi ba. To shi kuma a tsarin shari'a, duk abin da ka taho da shi na saida da abokin shari'anka bai ƙaryata shi ba, to dole kotu ta ɗauka a kan magana ne da yake da muhimmanci, magana ce da ke da ƙarfi da dole kotu ta karɓe ta.
Wannan bai nuna kamar cikin lauyoyi da sauran masu ƙalubalantar irin waɗannan shari'o na kotun ƙoli ya ɗori ruwa ba kuwa.
Eto, ƙwarai da gaske, amma kuma kada ka manta da sana'a na shari'a ya bambanta da na medicine, ya bambanta da physics, a inda ake kallon abu layi ɗaya. Shi fitowa da shari'a kullum kamar tsarin tahowa yaƙi ne, kowa da irin kayan yaƙin shi da yake tahowa da shi, examination kallo da yake wa fagen yaƙin da za a yi. Amma gaskiya idan ka kula ko yau a kotu, idan ga lauyoyi da suka zo, wasu manyan lauyoyi da shari'un nan ba su shafe su ba, amma sun taho ne don su je a kotu za ta yi abu da wannan shari'a, a wannan gurɓata da aka samu na wato shari'u. To amma kada ka manta da kullum kotu ba ta ba mutum abin da baka tambaya ba, amma ana cewa wato kotu ba fada xmas ba ne, sai abin da ka nema shi za a baka.
Ko da alƙali ya ga gaskiya ko kuma ga yadda ya kamata ka shigar da shari'a, in baka shigar ba ba ruwansa da wannan.
Eh, saboda in yi haka ya nuna son kai, shi ma ya shiga fagen rigiman, ya zama ɗaya daga cikin wanda ake rigima da su, to dole ya haƙuri ƙafa ka taka da kai.
Me za ka ce kan hukunce-hukuncen kotun ƙoli na yanzu? Shin kotun ƙoli ta fara rasa in ce wannan darajar tata, ko kuma abinda take daidai ne dama haka shari'a ta gada?
To ina son mutane su kula da wani abu, a kotun ƙoli mutane ne irin ka a ciki, ba sahabi babu annabin Allah a cikinsu, kaga kenan a dole a same su da wani sa'ili su kalli abubuwa ba yadda kai kake ganin shi ba. Amma alƙalanmu na kotun ƙoli a nawa tunanin da nawa ganin, da kuma na samu daman zama a gabansu in saurare su a yi wasu abubuwa ina ciki, suna da ƙwarewa an kuma daɗe ana yi da su, kuma da dama abubuwa idan suka yanke hukunci har wanda yau ake neman a zo a yi gyara a kai, idan ka duba sai ga ba su suka yi laifin nan gaba ɗaya ba, akwai laifuffuka na lauyoyi da suka bar wasu abubuwa. To shi yasa aka ce idan aka zo za a duba domin a yi wannan gyare-gyare, dole a duba a ga me ya kamata a yi, me yasa aka samu wannan mishkila da sauransu. A matsakani da Allah, alƙalanmu na kotun ƙoli ko ina za su iya shari'a a duniyan nan, suna da tarbiya na shari'a, sun samu kuma lokaci, sun fahimci shari'a, suna kuma da basira na shari'a tsakani da Allah. Amma kamar yadda ɗazu na ce, kada mu manta da ba mahusumai ba ne, saboda haka za su iya kasa fahimtar wasu abubuwa inda suka taho.